This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta voahausa.com ta internet. Masu jin ma kasar Jamhuriyar Niger ta FM na iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwani. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ta ku ce Halima Jumrau da wannan yammacin Lahadi daga nan birnin Washington DC ke fatan dukuna na lahiya kuma kuna cikin koshin lahiya. Da farko ga kanin labaran duniya.
To kasar Iran ta bukaci kasar Saudiya da ta nemi gafara game da mutane 769 da suka mutu kana wasu dama suka ji rauni sakamakon aikin hajin da ake bana a can kasar. Yanzu haka dai an kashe ɗaya daga cikin manyan sojojin kasar Saudi Arabia a kudancin kasar inda take da bakin iyaka da kasar Yemen. Papa Roma Francis ya kira ga Hispaniyawa da ke zaune a nan Amurka, musamman ma mabiya 100 ga Katolika, da su gaba da nuna dauriya a duk lokacin da suke gudanar da ibadarsu.
To kamar kowace Lahadi, Grace Alheri Abdu na tahe da shirin bishara, kuma kamar yadda kuka ji a kanin labarai yau, wannan shiri na Grace na bishara ya maida hankali ne akan ziyarar da Papa Roma Francis ya kawo nan Amurka. Amma kafin nan muna tare da rahotanni daga Najeriya da Kamaru akan bayanan baya-bayan game da adadin mahajjatansu da suka halaka ko jikkata a kasar Saudiya. Sannan kuma za ku ji wani rahoto akan wani taron bita mai mahimmanci da aka yi ma 'yan jarida a Bauchi, amma duka sai bayan cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Kasar Iran ta bukaci kasar Saudi Arabia da ta nemi gafara game da mutane 769 da suka mutu kana wasu dama suka ji rauni sakamakon aikin hajin da ake bana a can kasar. Shugaban addinin kasar Ayatollah Ali Khamenei ya faɗi haka a shafin sa na duniyar gizo yau din nan. Ya ce kasar Saudiya ta amince cewa duk wani abin da ya faru sakamakon wannan hadarin laifin ta ne, kuma ta roƙi al'umman musulmin duniya ahuwa, musamman ma 'yan uwan waɗanda wannan lamari ya rutsa da su. Ya ce domin wannan ba abu ne da za a taɓa mantawa da shi ba, kuma wasu kasashe za su bi diddigin wannan al'amari, kana da yawan kasashen musulmai suna da tambayoyi da yawa akan wannan al'amari. Yanzu haka dai an kammala wannan aiki jiya ba tare da samun wata matsala ba a jiyan. Ministan kiwon lafiya na kasar ta Saudi Arabia Khalid Al-Fali ya faɗa jiya Asabar cewa mutane 134 ne suka samu rauni iri daban-daban. Iran kuma ce ke da yawan mutanen da yawan abin ya fi shafa, domin ko tana da mutane 136 da aka tabbatar 'yan kasar ne kuma sun mutu. Haka kuma talabijin na kasar na Iran ya bayyana cewa tsohon jakadar kasar a Lebanon na cikin 'yan kasar ta Iran su 300 da aka ga ba a gansu ba. Mahukuntar kasar Iran din sun soki lamirin kasar Saudiya daga kausar lafazi, domin ko sun bayyana Saudiya da suka ce da ya da rashin sanin makama aiki. Akan haka ne Iran ta lashe takobin kai karar sautar Saudiya a kotun duniya na kasa da kasa. Shugabannin suka ce sun fahimci cewa kasar ta Saudiya ba ta da sauran kwarin gwiwa da za ta iya daukan dauniyar taron mutanen da ya kai har miliyan 2. Yanzu haka dai an kashe ɗaya daga cikin manya-manyan sojojin kasar Saudi Arabia a kudancin kasar inda take da bakin iyaka da kasar Yemen. Kamfanin dillancin labarai na kasar ta Saudiya ne ya bayyana cewa Brigadier General Ibrahim Hamzi, wanda shi ne mataimakin kwamandan runduna ta 8, yana cikin aikin kare kasarsa ne ya samu rauni. Shi dai Hamzi yana aiki ne da sauran sojoji a Jazi, kuma ya mutu ne a asibiti. Sai dai har yanzu ba a gano ainihin musabbabin mutuwar nasa ba. Sai dai kuma sojojin kasar ta Saudiya da yawa ne suka mutu tun daga cikin watan Maris, lokacin da kasar ta Saudi Arabia da ta samar da sojojin haɗin kan kasashen Larabawa domin yakin 'yan ƙungiyar Shi'ite na Houthi da ke tawaye a kasar ta Yemen. Labaran na zuwa muku ne da Papa Roma Francis. Ya yi kira ga Hispaniya wanda ke zaune a nan Amurka, musamman ma mabiya 100 ga Katolika, da su gaba da nuna dauriya a duk lokacin da suke gudanar da ibadarsu a nan kasar. Papa Roma ya yi wannan kalamin ne salin da ya kai ziyarar kwanaki 2 a Philadelphia a ziyarar da yake yi a nan Amurka. Papa Roma, wanda ya yi wa taron jama'a musamman Hispaniyawa jawabi cikin harshen Spanish, ya ce kar su manta da yadda suka samu kansu a nan kasar. yace yana kira gare su da kar su yi kasa a guyuwa sakamakon irin kalubalen da za su yi karo da shi na wata sabon rayuwa a nan kasar. Fafaruma yace kamar waɗanda suka gabace su a nan kasar, haka su ma sun kawo wa kasar wata babban kyauta ga masu masaukin nasu, don haka kar su kyamaci al'adun da suka zo da su daga kasashen nasu. Har ila yau Fafaruma yace kar su manta da irin darasin da suka zo da wa masu masaukin nasu da shi, domin ko abu ne da zai ƙara bunƙasa kasar da rayuwar Amerikawa. Dama dai jocin Katolika na nan Amerika ya dai yana goyon bayan ƴancin rani da suke da yawan su ƴan Hispaniyawa ne, har ma suke neman a ba su mafaka na adadin su da ya kai miliyan 11 waɗanda ba tantance ba. Ƙasar Faransa ta kaddamar da harinta na farko ta sama akan ƴan kungiyar ISIL na Syria a daidai inda ta yi ƙudurin kai harin, bayan ta kwashi sati biyu tana nazarin inda za ta kai wannan harin. Sai dai ba wani cikakken bayanin inda su kai wannan harin, amma Prime Minister ƙasar na Faransa Manuel Valls ya ce ƙasar Faransa na wannan ne domin ta kare kanta daga harin na ƴan ISIL. Ofishin shugaba François Hollande ya faɗa yau Lahadi cewa harin na safiyar yau Lahadi an yi shi ne da sanin sojojin da ƙasa Amurka ke wa jagoranci, wanda suke yaƙi da ƴan tawayen Iraki da Siriya. Sanarwa ta bayyana cewa ƙasar ta Faransa ta ce a shirye take ta yaƙi ƴan tawaye domin kaucewa ci gaba da barazanarsu, suka ce kuma za su kai hari a duk lokacin da suke jin cewa harkokin tsaron ƙasar na fuskantar barazana. Dubban ƴan gudun hijira ne daga ƙasar Siriya da Iraki suka yi tururuwa zuwa ƙasar Croatia a jiya Asabar domin neman abin zaman gari da zai bunƙasa rayuwarsu. Hukuntan ƙasar suka ce wannan cincirin don ya ƙaru ne sakamakon buɗe bakin iyakarta da Sabiya, bayan sun kulle har na tsawon sati guda sakamakon dangantakar da ta yi tsami tsakanin ƙasashen biyu. Haka kuma wannan ya zo makonni biyu bayan da ƙungiyar Tarayyar Turai ta kammala taronta domin yadda mutane masu yawan gaske ke shawagi a nahiyar ta Turai, wanda rabon da su ga irin wannan tun lokacin yaƙin duniya na biyu. A cikin ƴan sa'o'i da buɗe bakin iyakar na ƙasar ta Croatia, an ƙiyasta cewa ƴan gudun hijira da yawansu ya kai 10,000 ne suka tsallaka zuwa cikin ƙasar. Mahukuntan suka ce babban birnin ƙasar ya karɓi ƴan gudun hijira har su 15,000 daga cikin ƴan ƙasar da suke su miliyan 4.5.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya. To, bayan da jihar Taraba ta tabbatar da rasuwar Amirul Hajjinta na bana kuma Sarkin Zin mai martaba Fantizin Alhaji Abbas Sambo a cikin turmutsitsin da ya fara kasar Saudi yanzu haka, da wasu manyan sarakuna da matalakawa na ta tururuwa zuwa jihar Taraba domin yin ta'aziyya, ga Ibrahim Abdulaziz.
Kamar yadda bayanai ke nunawa, mai matabin ya mara su ne shi da matansa biyu a yin turmutsin a wani yanayi na ban tausayi. To, ko mai sarakuna ke cewa game da wannan rashi da al'umman jihar Taraban suka yi?
Alhaji Abubakar Nyala, sarakin Kwaji. Abin ya jijjiga kasa, gaba ɗaya. Mun yi asara babba, to ai da ramin shi. Dukanmu a nan ne za mu tafi. Na kira da babban murya su yi hakuri da juna, su yi hakuri bayan mutuwa, su yi hakuri kara wani fitina ya tashi ba, su yi hakuri. Su yi hakuri da yi zaman lafiya. Gwamnati tana so zaman lafiya, kara yi abubuwa wannan.
Alhaji Gurama Bawa shi ne tafi danzin, ya ma bai ne da suke ji a yanzu.
To, mariga dai ya babbar babban gurbi, wadda muna roƙon Allah cikin ikonsa ya ba mu da samun cikin wannan gurbin da mariga ya bari. Ya yi mulkinsa cikin shekara 19, an samu zaman lafiya a ƙasar nan, babu ni bambancin addini ko kabilanci. An samu zaman lafiya wannan ƙasar namu, duk jiya Taraba wanda kai ƙasar nan zaman lafiya. Don haka gaskiya muka yi mai babban gurbi, muna roƙon ubangiji Allah ya ba mu da cika mishi wannan gurbi da cikin wadda Allah zai ba mu.
Rahotanni dai na cewa tuni har an fara batun kowa zai gaji sarkin, batun da wazirin masarautar Mr. Lanus Ibrahim ke makira ga al'umman masarautar da kwantar da hankula.
Yan uwa, manya da mata, duka al'umman mutanen Zin, ina roƙonku ku daɗa haƙuri, ku danna zuciyanku. Abin da ya faru da mun nan yin Allah ne ba yin mu ba. A ƙasa mai sarki ya tafi ya yi ibada, kuma mun tani Allah ya ɗauka kashi. A yi haƙuri, a shi gaba da zaman lafiya, a godewa Allah, kuma a zaman lafiya a kuma ji duk abin da ya faru, kuma mu roƙi Ubangijin Allah. Addu'a ne yanzu kowa zai yi, a ci gaba da yin addu'a don Allah ya taimake mu komai da duk za a yi a yi shi a kare lafiya.
Cikin waɗanda suka kai ziyarar jajin sun mahara da manyan sarakunan Najeriya da kuma kusoshin gwamnati, yayin da kawo yanzu ma fiye da mutum biyar suka nuna sha'awar su na ɗarewa ka raga ciki har da wasu kusoshin gwamnatin jihar Taraba. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To su ma hukumomin jihar Niger sun tabbatar da cewa alhazan su biyar sun bata a ƙasar Saudiya ba a gansu ba. Ga Mustapha Nasir Batsari da ci gaban labarin.
Daga cikin mutanen biyar dai har da babban akanta na jihar Niger, Alhaji Shehu K. Muhammad, da kuma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin aikin hajjin da gwamnatin jihar Niger ta kafa, Barista Isa Abubakar, babban sakataren hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger Sheikh Musa Ibrahim, ya ce kawowa yanzu suna ci gaba da neman waɗannan mutane. Kamar yadda ya shaida min ta waya a hirar da nai da shi da sanyin safiyar Lahadin nan.
Daya daga cikin members na Amirul Aji shine Barista Isa Abubakar. Mu dai muna cikin bincike har yanzu, amma ba mu tabbatar da al'amarin sa ba, dan dai ba mu gan shi ba tare da aka jira na Niger State. Cikin sauran alazai kafin mu bar mu na ziyarar guda uku da mu muke nema ba mu gan su ba.
Na'am.
Guda hudu ne jiya, amma fortunately kafin mu taso daga muna dayan ya dawo ya zo ya same mu.
A halin da ake ciki dai, jama'a da dama a nan jihar Niger na cikin halin damuwa da rashin sanin tabbas akan 'yan uwansu da ke can ƙasar ta Saudiya a sakamakon rashin samun cikakken bayani. Alhaji Isa Adamu, tsohon sakataren hukumar alhazan jihar Niger ne, ya ce sun fara samun labarin da ba a tabbatar da shi ba game da wasu alhazan jihar Niger.
Na'am, kaman su waye kuke jin cewa an ga gawokin su?
Eh, kaman dai akwai wani dan uwa haka namu kuma aboki wanda suke aiki da shi sosai a Barista Isa Abubakar, wanda tsohon sakataren hukuma na zai.
Babu shakka dai jinkirin samun cikakken bayanin tamkar wata annoba ce ta afkawa jama'a a nan gida Najeriya, musamman ga waɗanda 'yan uwansu na jini ke can ƙasar ta Saudi Arabia. Sheikh Aliyu Adarawa shine shugaban malaman Izala a nan jihar Niger.
Domin mutane suna buƙatar samun bayani, don haka muna jira matukan saurare kuma muna buƙatar mu samu bayani. Allah kuma ya taimake su akan wannan aiki su isar da sako.
Shi jinkirin rashin bayanin nan wane illa yake haifarwa?
Illa da yake haifarwa gaskiya wata musiba ce ta biyu, domin mutane suna cikin juyayi suna tunani duk wanda dan uwansa yake can in bai samu bayani ba hankalinsa baya kwance. Saboda haka ko ibadarsa da sauran mu'amalarsa ta yau da kullum tana cikin wani hali kafin ya samu bayani.
Tuni dai wasu ƙasashen duniya a ciki har da wasu jihohin Najeriya suka samu cikakken bayanai game da makomar alhazan nasu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A ƙasar Kamaru ma ofishin ministan cikin gida da hukumar alhazan ƙasar sun bayyana adadin 'yan ƙasar da suka halaka ko suka jikkata a ƙasar ta Saudiya. Ga Muhammad Awal Garba da cikakken bayani daga ƙasar ta Kamaru.
Mahajjata guda 21 ne suka riga mu gidan gaskiya, guda 123 kuma sun samu raunuka, 77 sun bace har yanzu ba amo ba labarin su. Shugaban kasar Kamaru Musta Biya ya miƙa ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda suka rasu, sannan ya aikawa sarkin Saudiya nasa jajan, kuma ya ce ofishin jakadancin kasar Kamaru da ke ƙasa mai sarki za su yi ƙoƙari na samu labarin waɗanda suka salwanta. Kan kane na yi wa Usman Yusuf tambaya kan wannan hatsari da ya faru a yayin da mahajjata suke jifan shaidan a matsayinsa na jagoran masu zuwa aikin haji. Ga abin da ya ce,
na ganin rashin nitsuwa da rashin bin wato tsari shi zai kawo ga haka. Waɗansu daga cikin 'yan uwa ne a wannan sun fito, domin ka san tsarin yanzu da aka yi a wannan wurin jifan shaidan, cewan hanyar da 'yan shiga suke wanda suka fita bara su haɗu da su ba. To shi aka zo aka samu a yanda hanyoyin suke haɗuwa, shi suka samu wani hanya ya ɗan buɗa, shi suka nemi su bi, wannan suna dawowa su kuma suka shiga. To masu tsaro kuma da suka ga haka shi suka rufe, saboda kar sauran jama'a su shiga. A rufe wanda suka yi nan, masu zuwa ta bayan she suka zo suna hawa kan wadancan to anan kaga ya kawo mutane wannan tsari har wadansu babu numfashi da sauransu aka so mu hawa kan wadansu su kuma ɗan tsaron din da masu tafiyar da abin ya zo yafi karfin su hakika duk wanda yace gwamnatin Saudiya ta yi sakaci a wato tafiyar da aikin haji ƙarya ne kika mutanen nan sun woro kuma wallahi suna aiki fi sabilillahi shede dan adam dan adam ne
Alhaji Ruwanu Sharbutu shima yayi mana nasa tsokacin kamar haka
irin abu haka ya so ya faru mana wata rana a gofar masallaci mun fito cikin masallaci kenan babu daman wucewa man matse mutane aka dinga matse mutane ba dama kai da irin abin da ya faru na haka ya so ya ji dan wani suna zuwa ta hagu wani su ta dama wani su zuwa gaba sojoji kuma abin haye gagare su ma suna sun dauki lasfika ne kowa da abin maganar nan abin da ya faru ma wayannan ne inda nake daukar shi dai kwanan su ya kare muna roƙon dai Saudiya su kuma su da tsari su san da tsari don aka ce mutane ne wayan su suka suka bi ta hanyar da ba bi suka haru da wanda suke zuwa to kaga wannan laifin ne sojojin da suke tsare-tsaren wannan aikunan ne su za a tambaya su faɗi ya haka yi suka bar mutane suka wuce wannan hanyar ni in za a tambaye ni nawa sosai ce Arabi Saudi su yi wani tsari wanda in mutum ya fara ya taɓa zuwa sai kowa da ya tambaye visa ba za a ba shi visa ba a ba shi sai ya kamar shekara biyar
Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare kuma ya kiyaye gaba Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
ashe mutuwa ke baki da sabo mutuwa ke baki da tausayi mai raba kullun so na masoya inna saiki
wata cibiyar yada sabuwar fasahar zamani mai zaman kanta ta hada gwiwa da gidauniyar MacArthur ta Amurka sun yi ma yan jarida taron bita akan illolin yin amfani da wasu kalaman da ake ji a kahohin yada labarai waɗanda ke haifar da rikici da tashin hankali tsakanin al'umma Wakilinmu a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad ya halarci taron kuma ga rahoton da ya aiko mana.
Manufan taron dai shine zaburar da manema labarai dangane da yin amfani da munanan kalamai da ka iya haifar da tunzuri a tsakanin al'umma mabambanta da addinai da zafafan kalamai da kuma yin yarfin siyasa. Malam Isa Garba shine jami'in cibiyar yayi bayanin makasudin taron.
Dalilin shine cewa mun faro tun daga lokacin da aka fara hidima na siyasa. Daga fara hidiman siyasa muka ga cewa siyasa ta koma wata iri. Ana nema a keta Najeriya ta bangare-bangare. Wannan bangare na sukan wannan bangare da kalamai da suke fitowa daga dini da kabila da kalamai da suke fitowa daga mutanen da suke da tasiri akan sauran al'umma sukan yi maganganu kuma da za su iya tunzura al'umma din sai muka ga mafi da hanya ita ce mu sanya da zami mu atana mu bangaren mu dode wannan kuma a wannan kaga mun na neman yan jarida ne wa musamman wa su aiki a gidan radio wanda su ne suke ba da dama ta hanyar su ne masu waɗannan maganganu suke isa al'umma idan da ba su ba da dama ba to al'umma din ba za ta ji abin da aka faɗa ba kuma komai munin abin da aka faɗa in dai ba a ji shi ba to bai zama mummuna ba
to kana jin wannan bai karo da yancin faɗan albarkacin baki ba
eh akwai yancin faɗan albarkacin baki daban yancin kuma tunzura al'umma daban shi duk lokacin da ake maganar yancin haɗa ba albarkacin baki a lokaci guda kuma ana kiyaye abin da zai tunzura wani da lokacin da kake da yanci yancin ka kuma bai baka damar ka tunzura wani ba
Malam Abdul Gani Rufai Aliyu Gaya program officer yayi ƙarin haske game da yadda za a tantance kalamai da ka iya sa yin tunzuri
to shi kalami wanda za a iya ce mashi kalaman batanci yana da sufofi kuma akan duba wasu gabobi nasa na farko akan duba waye magana sannan kuma akan duba wa suwa ake so a isarwa da sakon yawa sannan kuma akan dauka cewar shi maganar da akai an taba amfani da ita a wani lokaci ta haifar da fitina ko kuma tana dauke da wasu sufofi kamar misali mai da wasu mutane a sufunta su da dabba ko dai wani abu makamancin haka a kaskantar da su so irin wayannan sannan kuma a duba a tarihi wannan kalaman suna da wani wani nakasu wanda idan aka yi amfani da su wasu mutane suna ganin da su ake to duka akan auna irin wayannan abun.
Wasu daga cikin mahalarta taron sun bayyana shi da cewa
sunana Ahmad Arab Abubakar, ina kafar yada labarai ne ta BRC FM dake garin Azare. To hakika wannan taro da muka zo ya nuna mana cewa tabbata wannan illolin akwai su da dama. To kira na anan shine zan yi kira ga hukumar ta ce ko kuma maganganu musamman ta bangaren gidajen radio da talabijin watan NBC ta iya kokarin ta wajen fadakar da su yan jarida da kuma yan siyasa da shugabanni kan illar magana ko kuma in ce yarfan kalamai a tsakani, domin magana ita ce za ta iya lalata al'umma kuma magana guda daya ita ce za ta iya wayar da kan al'umma.
Sana Beatrice Gondi, okay, ina aiki da Leadership Newspaper. Wannan taro na ga kokarin domin sun mana magana sosai akan mummunan kalamun da ake amfani da shi a yada labarai, kuma sun mana bita sosai a kai.
Abdulwahab Muhammad, waya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Grace Alheri Abdu da shirin Bishara.
Omnipotens et misericordeus, qui nos die media respirare concedis, quos cepimus propitius.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin Bishara. Papa Roma Francis yana ziyara aiki a nan Amurka dake cike da tarihi ta fannoni daban-daban. Banda kasancewa ziyararsa ta farko a nan Amurka tun da ya zama Papa Roma, ya kuma kasance Papa Roma na farko da ya jawabi a zauren Majalisar Dokokin Kasar. To kafin mu nisa, bari mu ba ku tsaraba da abokan aikin mu Ladan Ibrahim Ayawa da Ibrahim Ka Almasi Garba suka kawo mana da suka je tarbar Papa Roman. Ga tsarabar da Ladan ya samo daga fadar White House, wuri na farko da Papa Roman ya fara yada zango.
Da yake wa bakon nasa marhabin shugaba Obama, ya ce yana cike da farin cikin cewa yana wa bako mai dauke da abubuwa dewa, musamman abin da ya shafi tausayin marasa matsugunni zuwa waɗanda yaƙi ya daidaita ya kai ga mutanen da ba su da cin yau balle na gobe. Ya ce Papa Roman mutum ne mai nuna ƙauna ga wanda ake nuna wariya da sauran waɗanda ke cikin halin wayo na Allah. Shugaba Obama ya bayyana Papa Roman a matsayin jangwarzo wanda ya daɗe yana taka rawa wajen ganin ƙasashen da ke faɗa tsakaninsu sun sasanta domin runguman zaman lafiya. Ya ce sautari kalaman Papa Roma na kokarin kyautar rayuwar mai dan karamin karfi ne da ma al'umma baki daya. Da kuma shugaba Obama ya tabo batun dangantaka Amurka da Cuba, sai ya ce ba shakka Papa Roma Francis ya taka rawar gani wajen ganin Amurka da kasar ta Cuba sun mayar da hulɗan da ke tsakanin su. Ga dai abin da shugaba Obama ke cewa game da wannan batu.
It holds out the promise of better relations between our countries, greater cooperation across our hemisphere, and a better life for the Cuban people.
Mai girma Papa Roma, muna godiya kwarai da gaske na irin rawar da ka taka tsakaninmu da mutanen ƙasar Cuba, inda ka dage sai da kaga mun sake kulla zumuncin da ke tsakaninmu da mutanen waɗannan ƙasar. Sai dai shugaba Obama bai kammala jawabinsa ba, sai da ya tabo irin yadda Papa Roma ke taiwon faɗakar da mutane ƴancin barin kowa ya addinin sa. Anan ma ga abin da shugaba Obama yake cewa.
Here in the United States, we cherish religious liberty.
Mu a nan Amurka muna mutunta ƴancin addini, domin ba ruwan wani da addininka. Kowa na da ƴancin yin duk irin addinin da ya zaba, musamman irin wannan lokacin da ake kashe mutane domin kawai sun ce ga addinin da suke son su bi. Shi ko nasu jawabin Papa Roma Francis ya ce a matsayinsa na bako a wannan kasar, yana cike da farin cikin cewa zai samu zarafin baiwa masu riƙe da harkokin demokradiyyar kasar irin nasu sha'awarin da zai bunƙasa rayuwar jama'a gaba daya. Ha kuma Papa Roma ya ce zai kai ziyara a Philadelphia domin ganawa da iyalan mutanen nan da suka shiga cikin halin damuwa, da kuma ya tabo batun rawar da ƴan ɗariƙan Katolika ke takawa wajen ciyar da Amurka gaba. Sai Papa Roma Francis ya ce
Catholics are committed to building a society which is truly tolerant.
Mabiya ɗariƙa Katolika da ke nan Amurka har kullum fata da kokarinsu shine ganin an samar da al'umma mai juriya da sanin ya kamata, musamman akan abin da ya shafi ƴancin gudanar da addini. To da yake Papa Roma kuma ya taɓo batun ɗumamar yanayi, ya ce akwai buƙatar mutane kowa ya ba da nasa gudunmuwar domin kawo sauƙi ko kuma ƙarshen wannan matsalar.
Ibrahim Almasi kuma ya tarbi Papa Roma a Majalisar Dokokin Amurka.
Mr. Speaker,
the Pope of the Holy See.
Da haka aka shelanta shigowar Papa Roma Faransi cikin ginin Majalisar Tarayyar Amurka da ake kira Capitol Hill. Papa Roma ya yi jawabi ga majalisar mai shaki da manyan mutane, ciki har da mataimakin shugaban kasa Joe Biden da kakakin majalisar wakilai John Boehner da manyan alƙalan kotun kolin Amurka da sauran jami'an gwamnatin Amurka da ƴan majalisar Tarayyar Amurka da jami'an diplomasiya da dai sauransu. Papa Roma ya fara jawabin nasa ne da cewa,
I am most grateful for your invitation to address this joint session of Congress in the land of the free at the home of the brave.
Ina mai matukar godiya da gayyatata in yi jawabi ga majalisar tarayya a kasar yantattu kuma albarkatattu, inda aka ji dadin wannan kalamin aka yi ta tashi ana miƙewa ana ta mai tafi. Cikin muhimman batutuwan da Papa Roman ya tabo a jawabin nasa har da canjin yanayi da ake takaddama akai, wanda yace ya kamata ƴan majalisar tarayyar Amurka su yi amfani da tasirin su wajen magance shi. Sauran batutuwan da ya tabo sun hada da wajibcin kawar da fatara da yunwa da yaƙi-yaƙi. Yana mai Allah wadai da masu sayar da makaman yaƙi don kawai su samu kuɗi. Papa Roman ya kuma nuna muhimmancin iyali musamman ma ga matasa. Wani muhimmin batu kuma da ya tabo shine na ƴan gudun hijira, inda ya ce ya kamata a tallafa musu. Ya sake jaddada cewa ko shi ma iyayensa baki ne a ƙasar da suke.
We, the people of this continent, are no fearful of foreigners.
Ya ce, mu mutanen wannan nahiyar ba mu tsoron baki, saboda akasarinmu baki ne a da. Papa Roman ya burge taron yayin da ya yaba da salon da Martin Luther King ya bi wajen gugurmayar neman ƴancin baƙaƙen fata ta hanyar lalama. Bayan da ya gama jawabin nasa, sai nan da nan aka tashi a hukumance.
Gracia, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji tarihin Papa Roma Francis da ake bayyanawa a matsayin mutumin da yafi kowanne farin jini a duniya. Yanzu a madadin abokan aiki na Ladan Ibrahim Ayawa da Ibrahim Kalmasi Garba da suka ɗauko rahotannin, sai kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
A gaida Grace Alheri Abdi yanzu ga Ladan Ibrahim Ayawa da takaitattun labaran duniya.
Ta buƙaci ƙasar Saudi Arabia da ta nemi gafara game da mutanen nan 769 da suka mutu, kana wasu dama suka ji rauni sakamakon aikin hajjin da ake bana a can ƙasar. Shugaban addinin ƙasar Ayatollah Ali Khamenei ne faɗa haka a shafinsa na duniyar gizo. Ya ce ƙasar Saudiya ta amincewa duk wani abin da ya faru sakamakon wannan haɗarin laifinta ne, kuma ta roƙi al'umman musulmi na duniya afuwa, musamman ƴan uwan waɗanda wannan lamari ya rutsa da su. Ya ce domin wannan abu ne da ba za a taɓa mantawa da shi ba, kuma wasu ƙasashe za su bi diddigin wannan al'amari. Yanzu haka dai an kashe ɗaya daga cikin manyan sojojin ƙasar Saudi Arabia a kudancin ƙasar inda take da bakin iyaka da ƙasar Yemen. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar ta Saudi Arabia ne ya bayyana cewa Brigadier General Ibrahim Hamzi, wanda shi ne mataimakin kwamandan runduna ta takwas yana cikin aiki ne na kare ƙasar nasa, ya samu rauni. Shi dai Hamzi yana aiki ne da sauran sojojin jazi, kuma ya mutu ne a asibiti.
Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma gobe da sahe da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye, saboda kamar yadda kuka sani yau da daddare ba mu da wani shiri. Ka mu sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga Malam Zabairu mai matala a damagaran ƙasar Jamhuriyar Nijar da kuma Malam Zainabu Fati Fuwa da fatan duk suna nan lafiya. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya karanto labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Caleb Getachew da injiniya mu Mr. Voitek Zanga-Zanga Dindindin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.